الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيكين يبود بوديا تتبتغى ألا متفكين سركي ميكوا ميكومي فلنسكين إيكوان سادة قدرا والسائلون من ولن يمتينا لهدي درن لشني شابق ويقوة الشعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 20 ga watan 3 miladiya shekara 2022 kuma Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul janaiz na al-allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya rahimshe shi ya gafarta masa zunubansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ga wannan zama tamu kuma ya kare mu daga dukkan sharrin shaytan kamar yadda muka sani muna cikin bayani ne akan ziyartar makabarta ajiya muna cikin mun karanta ɗaya daga cikin hadisai guda biyu da malam ya kawo hujja da su cewa mata suna musharaka da maza wurin rangwame da halaccin zuwa ziyartar makabarta mun karanta hadisi ajiya na Abdullah bin Abi Mulaika wanda yake tabbatar da cewa Aisha ta je ziyartar makabarta ko da za ta dawo ya gamu da ita yake tambayanta ina ta fito yake cewa ta fito ne daga makabarta yake tambayan shi a ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa ziyartar makabarta ba tace eh haka ne amma kuma ya bada umurni daga baya bana ya zo ya bada umurni cewa aje to wannan umurni da malan da waɗanda suka je da irin wannan fahimta sun je ne akan cewa wannan magana da Aisha ta yi yana nuna cewa fahimtarta umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar daga baya na cewa aje a ziyarci makabarta ya shafi maza ne da mata ba wai ya shafi maza bane kawai tare da cewa kamar yadda muka faɗa jiya akwai waɗanda sun je akan cewa maza ne kawai ya shafa wannan rangwamin da aka yi wannan ɗauki hani da aka yi ya shafi maza ne kawai ma'ana su mata suna nan akan wannan hani na hana su zuwa makabarta domin ziyara da sauransu a yau insha Allah za mu karanci hadisi na biyu wanda malam ya kawo wanda zai zamo shi ma hujja ne dalili ne akan cewa mata suna tarayya da maza a wurin wannan rangwame da aka yi da sauki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa a tashin fari ya hana ziyartar makabarta daga baya kuma ya bada dama cewa aje wannan hadisi na biyu an Muhammad bin Kais bin Mahrama bayan mutallif annahu qala yawman an san wannan hadisin daga Muhammad dan kai dan mahrama dan mutallif annahu qala yawman wata rana an same shi yana cewa ala uhaddithukum anni wa an ummi ba zan ba ku labari ba ba zai muku hadisi ba hadisin daga gare ni daga kuma ainihin ummi mahaifiyata yace fa zananna sai muka yi zaton cewa annahu yuridu ummuhu allati waladathu muka yi zaton cewa mahaifiyarsa da yake nufi yana nufin mahaifiyarsa ce da ta haife shi abinda muka yi zato kenan lokacin da yake cewa wa an ummi zan ba ku hadisi daga gare ni daga kuma mahaifiyata sai muka zaton cewa me mahaifiyarsa wadda ta haife shi qala sai yake cewa qalat aisha sai ce aisha to kaga ya nuna cewa nan ba wai mahaifiyarsa da ta haife shi ba a'a yana nufin ummul mu'minin aisha ma'ana yake cewa qalat aisha aisha take cewa ala uhaddithukum ba zan ba ku labari ba wa an rasulillahi anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in ba ku labari in ba ku hadisi daga gare ni in ji aisha wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kulna bala sai muka ce eh muna bukata a ba mu hadisi daga gare ki daga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qalat sidiki tiwa lamma qanat laylati allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fiha indi yake cewa yayin da ya kasance dare na ne ma'ana daren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kasance a daki na in qalaba fa wada rida'ahu manzon Allah ya juya sai tudi ainihin mayafinsa ya cire ainihin mayafinsa wa khala'a na'alai kuma ya cire takalmansa bayan ya shigo daki ya cire mayafinsa kuma ya cire daka ainihin takalmansa fa wada'ahuma inda rijlai ya sanya wa'annan takalman nasa kusa da inda yake aji kafafunsa wa basata tarfi izarahu ala firashi ya shimfida yanki ko gefe daga cikin mayafinsa akan wannan shimfidan nashi fataja sai manzon Allah yake shingida ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwanta falam yalbis bai dauki wani dogon lokaci ba illa raisa ma zahara annahu qad raqattu sai dan lokacin da ya bayyana gare shi ko yake ganin cewa nayi bacci inji Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ki shingida ni ma na kwanta to manzon Allah bai dauki dogon lokaci ba sai dan lokaci ne kadan wanda yake ganin kamar ni nayi bacci a wannan lokaci raqattu nayi bacci ainihin a wannan lokaci da manzon Allah ya zato cewa lokacin nayi bacci fa akhadha rida'ahu ruwaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dauki mayafin sa ruwaida sannu ya dauki wannan mayafin sannu don kada ai dogon moci ni inji daukan mayafin wanta ala ruwaida kuma ya sanya takalman sannu wa fataha al-baba ruwaida kuma ya bude kofa sannu fa kharaja sai ya fita thumma ajafahu ruwaida ya sake mai da ainihin gaban kofar ya rufe sannu saboda kada a ji moci yace faja'altu dir'i ni ma sai na sanya ainihin mai sutura na bi ra'si a kaina wa tamartu na sanya ainihin mayafina yace wa naqatul izari na daure ainihin mai zani na na sanya dai ainihin tufafi na gaba daya thumma talaqtu ala asri fi ni ma na fitu ni na bin bayan sa ina bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ina bin sa baya ba saboda lokacin da ya fita bai san cewa ma falke nake bai bacci ba shi yana daukan ina bacci ne saboda kada ya tayar da ni shi yasa yayi wannan abin sannu har ya fita bai san na gane shi ba ni ko na gane shi ni ma sai na sanya tufafi na sai na bi shi a baya yace hatta ja al-baqi har sai da yazo makabartan baqi fa qama fa atala al-qiyam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tsayuwa a wannan makabartan ya dade a tsaye thumma rafa'a yadayhi thalath marrat to a wannan tsayuwar da yana daga hannunsa so uku yana addu'a ya sauki sake daga hannunsa yana addu'a ya sauki haka yayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi so uku thumman harafa sai manzo Allah ya juya zai dawo fa haraftu ni ma sai na jiyu sai na juya tunda ba na son ya gane ni wa asra manzon Allah na ga yana sauri fa asra'tu ni ma sai na kama sauri saboda kada ya cin mani fa har wala manzon Allah ya ta sarrafa fa hawartu ni ma sai na ta sarrafa saboda me kada dai ya cin mani fa ahdar manzon Allah ya kawo gida fa ahdartu ni ma na kawo gida fa sabaqtuhu amma sai na riga shi kawo wa gida din fa daqaltu na shiga ainihin daki a lokacin da na shiga daki bayan na ainihin shiga daki yace fa laysa illa an ajatu babu wani lokaci da aka dauka bayan shiga na daki kawai dan lokaci ne da kwanci na sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga daki fa dahala shi ma sai shiga fa qala yana shiga sai ke cewa malaki ya Aish me yasa me ki yake Aish me waro gare ki shiyan gashi kina ta ainihin me sassaka aka gashi kina ainihin numfashi sama akan haka me yasa me ki ne rawiyatan gashi cikin kina dagawa me yasa me ki haka qala sai take cewa qultu la shay sai nace babu komai ta ce wa manzon Allah babu komai ya rasulullah ya manzon Allah sai tace babu kun ba abin da ya same ni qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace wali tuhdirani ko dai ki bani labari aw li yuhdirani latiful khabir ko kuma Allah madaukakin sarki mai tausayi mai bada labari shi zai bani labarin abin da ya auku a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci dai cewa akwai wani abin da ya faru sai yake cewa ko dai ki bani labarin me ya faru me wani hali kike ciki me ya same ki ko kuma Allah madaukakin sarki ya bani labari in ke baki bani labari ba kuma ta san haka na faruwa ta san haka mai sauki da Allah madaukakin sarki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari duka abin da ya faru to da taga haka ta dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka qalat sai take cewa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah bi abi fansan kama haifina wa anta wa ummi da ainihin mahaifiyata fa akhbartuhu aisha take cewa ainihin fa akhbartuhu sai na bashi labari khabar ma'ana wannan labarin abin da ya faru qala sike cewa sai manzon Allah ke cewa fa anti sawad alladhi ra'aytuhu amami kene wani duhu duhu ma ashe kene wani duhu duhu da nake gani gabana bana a lokacin da ya juyo zai dawo kenan yana sauri tana sauri eh ya hange ta cikin cewa ashe kece duhun da na gani a gabana na hanga a gabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye ta haka qultu sai Aisha take cewa na'am eh haka ne saboda haka sai manzo Aisha take cewa tabbata haka ne Aisha take cewa falhazani fi sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cike ni da hannunsa a kirjina ma'ana ya dunkule hannunsa cike ni a cikin kirjina lahizatan ainihin cikaka haka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da auja'tani ya dan bubbuge gabana haka da ainihin me tafinsa da ya dunkule tafinsa ya bubbuge ainihin gabana wa Aisha take bada labari haka thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu a zananti yanzu zato kike an ya haifa Allah alayki wa rasulu kina zaton ne Allah da manzon Allah su ha'ince ki abinda kike zato kenan Allah da manzon Allah su ka'ince ki abinda ke zato kenan qalat sai take cewa mahma yaqtumu an-nas bi ilmihi ya'lamuhu Allah duk abinda dan adam yayi kokarin koyewa Allah madaukakin sarki yana sani kuma zai bada labari ainihin akan cewa na abu eh qalat sai ke cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma zai bada labari me yasa yayi wannan fita da yayi ya aka yi wannan fita menene dalili da wannan fita din sai manzon Allah ke cewa qala jibrilu atani hina ra'aiti yake cewa ainihin jibrilu ne yazo mani lokacin da kika ga na tashi na fita din nan jibrilu ne yazo mani fanadani sai jibrilu ya kira ni fa akfahu minki sai ya koye kiran ya kira ni yadda ke ba zaki ji ba bana jibril ya kira ni sannu sannu yadda ke ba za ki ji ba fa ajabtuhu ni kuma sai na karba masa fa akfaituhu minki sai na karba sannu sannu yadda ke ba za ki ji ba jibril ya kira ni yadda ke ba za ki ji ba haka ni ma na karba masa yadda ke ba za ki ji ba shi yasa baka ji ma ayin kiran ba kuma baka ji ma ni karba wanda nayi ba yace walam yakun li yadkhul alayki saboda a daidai wannan lokacin bai yiwuwa jibril ya shigo inda ainihin me inda kike ni wa kad wada'ti thiyabaki bayan kin riga kin tube tufafinki ba dama ainihin me jibril ya shigo wannan wurin saboda me kin riga kin tube tufafinki wa zanantu nayi zato a wannan lokacin an kadura fatti cewa kin riga kin bacci ko kesa godon ainihin fakaritu sinaki an aukizuki falkar dake intayar dake wahashitu an tasawhashi kuma sai naji tsoron cewa idan na tashi ki ni na wuce yayi zaki zama ke na cikin me cikin cewa ba ki tare da wani a wannan lokacin to shi yasa a lokacin da na tashi bai wani motsi ba komai ne cikin shi sannu saboda kada ki falka saboda in ka falka ni ga inda aka umurce ni inje ke kuma zaki je ba zan baki cikin daki ke daya kina ta tunani me ya faru ya akai menene ina zani da sauran su baki cikin wannan kewa da sauran su wa qala sai ke cewa inna rabbaka ya inna rabbaka ma'ana jibril yake ce man cewa inna rabbaka lalle ubangijinka ya amuruka yana umurtan ka an ta'ti ahli al-baqi cewa maza maza ka je can makabartan baqi fa tastaghfir lahum ka je ka nemo mu mutanen baqi gafara ma'ana ka nemo musu gafara kai musu addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ma'ana yana ga wa Aisha dalilin da yasa ya fita kini wannan shine dalilin da yasa ya fita jibril ne ya zo masa idan mai da umurni cewa Allah ya umurce shi ya tashi maza ya hita cikin daren nan ya je makabartan baki ya je ma mamatan da suke kwanta a wurin addu'a shi yasa na tashi sannu shi ma jibril ya kira ni sannu saboda dai kada a batta miki bacci kada a baki cikin cewa da sauransu cewa in je in nemo musu gafara qalat tu anan sai Aisha tace nan ne ainihin ne muhalli shahidin qalat sai Aisha take cewa qultu sai nace kaifa aqulu lahum ya rasulullah idan naje makabarta ya zan fada me zan ce a lokacin da naje makabarta qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuli ki ce assalamu ala ahli diyar min almu'minin walmuslimin aminci ya tabbata ga mutanen gidan nan mu'minai da kuma ainihin musulmai wa yarhamullahu almustaqdimin minna Allah ya ga yayi rahama ga waɗanda suka gabace mu wa mutaakhirina da kuma waɗanda za su zo daga baya wa inna insha Allah bikum lahikun mu masu rituwa ne zuwa gare ku to yanzu me yasa wannan ya zama muhalli shahid kaga a lokacin da manzon Allah lokacin da Aisha take cewa idan naje makabarta me zan fada to kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda mata su je makabarta ba kaga ba koya mata zai yi cewa ga abin da zaki fada ba don koya mata cewa ga abin da za fada mai yake nufi an ba ta dama cewa ta ce to kaga wannan shine muhalli shahid a cikin wannan ainihin hadisi ne don da ba a ba su dama su je ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku mata ina ruwanku da za mu kabarta ai an hane ku za mu kabarta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce musu kenan to amma don ya tabbatar da cewa ainihin suna iya zuwa din to sai koya mata cewa don ta tambaye shi ne idan ta je makabarta me za ta faɗa to idan ko an hana ta zuwa makabarta ba daman ta je makabarta me amfani akwai da ita me za ta faɗa a makabarta kaga babu amfani ainihin akan su kenan to koyar da ita cewa ki ce ki addu'a kaza wannan addu'a da ya koya mata wannan akwai fahimta ciki a cewa tana da dama an ba ta iko ita ma ta je makabartan kenan ita ma tana da dama ta je makabartan kenan ma'ana mata suna da dama su je wannan makabarta kenan malam ke cewa akrajahu muslim imam muslim ya fito da wannan hadisin a juz'in uku shahi na shahudu wasiyaku lahu wannan siyakan da muka karanta na shi ne wannan sa'i haka imam an-nasa'i a juz'i na 1 shahi na 286 da kuma juz'i na 2 shahi na 160 zuwa shahi na 161 wa ahmad haka imam ahmad ya fito da shi juz'i na 6 shahi na 221 wa ziyadatu lahu wannan kare karen da aka samu a cikin shi ahmad ne illa ula sai na farko kawai wasalisa da kuma na uku fa innaha linasa'i wannan ya tabbata ne wannan kare kare na nisa'i ne na 1 da kuma na uku na'am wannan shine hadisi na biyu da malam ya kawo akan cewa wannan ma me yake nunawa yana nuna musharakan mata da maza akan me rangwame da halatti zuwa makabarta bayan dama an hana, bayan dama manzon Allah ya hana su cewa kada su ji wannan makabarta din. To amma daga baya sai aka zo aka bada dama cewa a ji. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa zuwan yana tunatar da ku ainihin lahira, saboda haka ziyarci makabarta. To wannan sai ya kasance wannan umurnin da manzon Allah ya bada sai malaka ya gani cewa ya shafi mazan, ya shafi mata. Dalilin sa ko shine waɗanda hadisan guda biyu da muka karanta, waɗanda a zahiri suke nuna cewa lallai ba a hana mata zuwa makabarta ba. Wannan hadisi na harko na Abdullah bin Abi Mulaika da kuma wannan hadisi na biyu da muka karanta. To bayan malaka ya kawo wannan hadisin a kasa, sai zai ƙarin bayani dangane da wannan hadisi. Malaka yake cewa wal hadisi dadda istadalla bil hafiz fi talhis, yake wanga hadisin da muka karanta yanzu hatta Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kenan shi ma ya kawo hujja da shi a littafin sa wanda ake cewa at-talhis a littafin juz'i na 5 shahi na 248 ala jawazi ziyarati lin nisa, cewa halaccin mata su je ziyartar makabarta su ma, yace wa huwa zahirud dilala, wannan zahiri yake nuna abinda hadisin yake nuni kenan akan sa zahirud dilal da alai, haka abinda hadisin yake nuni da shi kenan. Yace wa huwa yu'ayyidu, wannan yana karfafa cewa annar ruksa, cewa wannan ruksa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan aje makabarta, to gaba daya shamilatuhunna, ya shafi haddatu mata ma gaba daya, ma ar-rijal, ya shafi da mazan matan da kuma ainihin mazan gaba daya. Yace li anna hadhihi al-qissa, saboda wannan ainihin kissa, innama kanat fil madina, wannan abin ya faru ne a Madina. Ima huwa al-ma'lum, abinda yake wanda yake sananne ne, annahu sallallahu alaihi wasallam, cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima huwa sha'nuhu fil madina, abinda yake sha'ani sa a cikin Madina. Bene, okay, abinda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi Aisha fil Madina, yayi tare da Aisha ne a Madina, ba'ana wannan abin ya faru ne. Me yake sai nuna maka wanga kitta dai na Aisha ce, sannan kuma Aisha ta ba da labari manzon Allah ya fita ne lokacin yana ɗakin ta. To kuma gaba ɗaya dududu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tare a wurin sa ne bayan an hijira an koma Madina. Yace wannahayun, wannan hani da aka yi na cewa kada a ziyarci makabarta, innama kana fi awwal al-amr fi makka, wannan al'amari ne wanda ya kasance farkon al'amari a Makka. Wa nahnu najzumu bi hadha, bala yake cewa wannan kai tsaye a yanke mun tabbatar da wannan cewa wannan hani kada a je makabarta, wannan ya faru ne a Makka. Malam yake cewa wa in kunna la na'rifu tarihan, tare da cewa ba za mu iya ayyade ainihin tarihi wani lokaci ne, wani rana ne da sauransu ba, ba ma iya ainihin ayyanewa akan haka. To amma dai muna da tabbaci cewa hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, to wannan ya faru ne a Makka, saboda idan ka dubi zaman Makka da yanayin Makka, abin ya dace da ainihin haka ne. Mana ya dace hanin ya zo ne ainihin a Makka. Yake cewa yu'ayyidu zalika, abin da ke tabbatar da ainihin haka. Okay, da annal istintaj sahihi yashhadu lahu, saboda ainihin istintaj, sakamako wanda yake na kware, sakamako wanda yake sahihi zai tabbatar da ainihin haka. Ma'ana duk binciken da za a yi, sakamakon da za a fidda zai tabbatar da haka. Malam yake cewa wa zalika min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, wannan ko ya faru ne saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuntu na haitukum, dama na hane ku, ma'ana me dama na hane ku daga ainihin ziyartar makabarta. Sai malam yake cewa iz la ya'qilu fi hadha fi mithli hadha, fi mithli hadha an-nahyi, irin wannan hani hankali ma ba zai dauka ba, cewa an yushra fil ahdi al-madani, cewa wannan abin ya faru a lokacin zaman Madina. cewa kuntu na haitukum an ziyaratil makabir, na hane ku daga ainihin ziyartar makabarta. Sai malam yake cewa idan ka lura da wannan hani, hankali ma ba zai dauka cewa wannan hanin ya faru ne a zaman da aka yi na Madina ba, a haka ba zai faru ba. Yace duna ahadil makki, ba tare da abin ya faru ne a ainihin lokacin zaman Makka ba. Allazi kana aktsaru ma yushra'u fi, malai yake cewa kasancewan mafi yawan abin da ake shar'antawa a Makka min al ahkami, na daga hukunce-hukunce, innama huwa fi ma yata'allaqu bit tauhid, abu ne wanda yake ratayya da abin da ya shafi ainihin tauhidi wal aqida da kuma aqida. Ma'ana abinda galibi abinda ake shar'antawa a Madina Makka abu ne wanda ya shafi tauhidi da kuma ainihin aqida. Sai malam yake cewa wannahi wa an ziyarati min hazal ubay, yake cewa hani kuma akan ziyartar makabarta yana da ainihin alaka da wannan abinda ya shafi tauhidi da aqida. Saboda me yasa aka hanan? Saboda toshe kafan da zai kai mutane ga ainihin shirka. Gashi ga haka nan yana da alaka da abin da ya shafi me, da abin da ya shafi tauhidi ko kuma abin da ya shafi ainihin aqida. Malai yake cewa li annahu min babi saddi zara'i, wannan yana daga cikin ainihin kofa ne na toshe ainihin kafan banna. Ma'ana ainihin yana daga cikin babi na toshe kafan banna. Yace wa tashri'ihi, shar'anta shi, innama yunasibul ahdil makki, wannan ya dace ne, zai fi dacewa da lokacin zaman Makka. Li'anna an-nasa, malai yake cewa saboda mutane a wannan lokacin kanu fihi hadisi ahadil islam, saboda a wannan lokacin ba su dade da shigowa musulunci ba, suna a daidai lokacin da yake ba su dade da shigowa musulunci ba. Saboda kuma wa ahdihim bi shirk qariban, kuma sunan fi kusa da ainihin lokacin da suka baro lokacin shirka, ba su dade da shigowa musulunci ba, kuma ba su dade da barin ainihin shirka ba. To kaga shi ya fi dacewa a shar'anta wannan abin, saboda abin da baka dade da bari ba, babu ba alamun cewa ka manta da shi, ba alamun cewa gaba ɗaya ya fita daga cikin kwakwalwarka, ya fita daga cikin zuciyarka. Gashi kaga wannan lokacin ba alamun cewa bayan sun shigo musulunci ba su dade ba, wani firbishi na abin da ya shafi shirka da menene bai ragu a cikin zukatansu ba. Saboda haka nan da nan cikin sauki idan suka ga samu dama na kobawa ainihin a shirka, ana sa ran haka ya faru akan haka. To shi yasa wannan hadin ya fi dacewa a wannan ainihin lokacin. Qala yace fa nahahum sallallahu alaihi wa sallam an ziyara, sai manzon Allah a wannan lokacin sai ya hane su daga ziyartar Makka, ziyartar ainihin makabarta. Yace likai la takunu zari'atan ila shirk, saboda kada ya zama kafa ne da za su yi amfani da shi, hanya ce wanda za su yi amfani da ita zuwa ga ainihin shirka, kada wannan abin ya kai su zuwa ga shirka. Hatta idza taqarrat tauhid, har sai lokacin da ainihin tauhidi ya tabbata fi kulubihim, a cikin ainihin zukatansu. Wa arafu ma yunafihim min anwa'i shirk, da kuma sanin ainihin abinda yake kore dukkan wani nau'i na ainihin shirka. Azina lahum bi ziyara, a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama cewa su je su ci gaba da ainihin ziyara wannan hanin, wannan ainihin dokar da aka kafa na kada a ziyarci makabarta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage shi. Saboda yanzu sun dade da barin lokacin shirka, sun dade a cikin musulunci, ana sa ran imani yanzu yayi karfi a cikin zukatansu. Saboda haka babu wani abin da zai sake mai da su a cikin shirka kuma. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini cewa su ci gaba da ziyartar makabarta din. Malam yake cewa wa amma an yada'uhum talabatul wa amma an yadahum qilatul ahdil makki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu tsawon lokacin da aka zauna ainihin a Makka, ala adatihim akan ainihin al'adarsu fi ziyara akan wannan ainihin ziyartar kabari, thumma yanhahu anha, sannan daga baya sai ya zo ya hane su fil madina, a Madina. Ma'ana mallan yana kokarin nuna maka cewa fa huwa ba'idun jiddan, wani abu ne wanda ke ba za a taba masu nadin sa ba. Abin da yake nuni su dauki dogon lokaci a Makka bayan sun musulunta, manzo Allah ya tabarin su suna zuwa ziyartar makabarta bai hane su ba. Amma sai da aka dawo Madina, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hane su ziyartar makabarta, shi malai yake cewa wannan abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba. Wannan idan ana tunanin kenan cewa sai da aka dawo Madina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su, malai yake cewa kwata-kwata wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Abinda hankali zai dauka a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su a lokacin da ake zaune Makka, bayan an dawo Madina kuma sai ya ainihin ba su umarni akan haka. Wannan shine abin da hankali zai dauka, shine abin da zai tabbata. Amma cewa suna Makka su dauki dogon lokaci ba a hane su, sai da aka dawo Madina sannan aka hane su, malai yake cewa fa huwa ba'ida jiddan, wannan abu ne wanda yake mai nisa kwarai, al-hikmatu tashri', wurin hikma da yasa aka shar'anta, ake shar'anta abubuwa gaba daya. Malam yake cewa wali haza jazamna, saboda haka muka yanke kai tsaye bi annan nahay, cewa ainin hanin inma tashri'ihi fil Makka, kawai an shar'anta shi ne ami a Makka, inma kana tashri'ihi fil Makka, shari'ar ta shi ya tabbata ne a Makka. A Makka aka hana cewa kada a ziyarci makabarta, bayan an dawo Madina kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da ainin haka. Malam yake cewa fa iza kana kazalika, yake cewa idan abin ya kasance akan haka, ya tabbata akan haka, yace fa iznuhu li Aisha bi ziyara, iznin da ya bai wa Aisha cewa ta yi ziyara fil Madina a Madina, dalilun wannan dalili ne wadihin wanda yake karara, ala ma zakarna bisa ga abinda ainihin muka ambata, wannan yana tabbatar da daga akan haka. Fa ta'milhu, ka lura da shi akan haka, fa innahu shay'un, wannan wani abu ne, in kada fi nafsi, wanda ya zauna a cikin zuciyata, ma'ana na ji shi a cikin ainihin zuciyata, walam ara min sharhihi ala hadhal waj, yake cewa ban ga yadda za a ainihin ya fita ba ta kowane huska, wannan abin ya riga ya zauna kuma ban ga abin da zai kore shi ba a wannan a cikin zuciyana. Yake cewa fa in asabtu, idan abin da na faɗa daidai ne haka yake, to fa Allah, wannan ainihin Allah ne madaukakin sarki cikin ikonsa da falalarsa da ni'imarsa, yasa na dace kenan da wannan ainihin daidai. Wa in akhfatu, idan ko na yi kuskure ne akan wannan, to wannan fa min nafsi, wannan ni ne na yi kuskure. Abin da yake faɗa kenan, me yake sai nuna maka cewa kokarin da yake bayanin da yake yi, cewa idan ka lura da hikman shar'anta abubuwa, za ka ga hani zuwa makabarta ya fi dacewa hankali ya ɗauka cewa an shar'anta shi ne a lokacin da ake zaune Makka. Alhashin bayan an dawo Madina, bayan imani ya riga ya tabbata a cikin zukatan mutane, sai aka ɗauke wannan hani. Wannan shi ne abin da hankali zai ɗauka, wannan kuma shi zai tabbatar da hikma na shar'anta abubuwa. To wannan bayanin da yake yi, sai ce wannan wani abu ne wanda ya ji shi a cikin zuciyarsa, ta zauna a cikin zuciyarsa, ba wani dalili ne wanda yake kacokan zai kawo cewa kaza ba, a'a, shi yasa yake cewa idan hakan daidai ne, abin da ya faɗa daidai ne, to wannan dama alhamdulillah Allah ne ya datar da shi ya fahimci haka. Idan ko kuskure ne, to wannan shi kuskure ne irin nashi, irin gajiyawa ne irin na ɗan adam, shi duk yadda kai komin iliminsa, komin falalarsa, komin girmansa, baka mamaki wata ranar ya yi kuskure a cikin maganganunsa ko kuma a cikin fahimtarsa. To abinda malam ya faɗa ke na dangane da haka, kuma shi dalilin da ya kawo shine cewa lokacin da ba a daɗe da barin shirka bai dace a yi wannan hani, bayan ainihin an daɗe da barin shirka, imani ya tabbata a cikin zuciya, to shi kuma abinda ya dace shine a ɗage wannan hani. Wannan shi abinda ya ta tunani kenan da sauransu, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da abinda ke daidai. To bayan malam ya gama wannan, sai ke cewa wa amma al-istiblali sahibul risalatil wasiyatu shari'ah shar'iyyah yake cewa amma kawo hujja da wani mai littafi wanda ake cewa wasiyatu shar'iyyah yayi akwai wata kawo hujja da yayi dangane da haka ala zalika akan haka bi qawlihi inda ya fada a shafi na 26 menene ya fada yace wa qad aqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ibnatuhu fatima cewa ya tabbatar da diyarta fatima radiyallahu anha yadda Allah ya tabbata a gareta ala ziyarati qabri ammiha hamza cewa manzon Allah ya tabbatar da aisha ma'ana fatima ma'ana ya kawar da kai bai hana ta ba akan ziyarar da take yi wa kabarinta ainihin kabarin babbanta shine ainihin hamza dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare shi malai yake cewa fa huwa istidlalil batil yake cewa wannan istidlali bai yi ba tare da cewa wannan fa istidlali kamar yana kara karfafa maganar shi malam din ne to amma saboda shi ka'idarsa dama ka'ida ta ilimi shine duk maganar da za a faɗa ko da zai taimaka maka ne in dai babu dalili a kansa in dai bai tabbata ba to dole ne ka fito cewa bai tabbata din ba tare da maganar na karfafa abin da ya faɗa ne amma saboda yadda aka cewa maganar sai malam yake cewa wannan istidlalin bai yi ba li'anna al-iqrarul mazkur saboda cewa tabbatar wannan da aka ce manzon Allah ya tabbatar da Fatima akan ci gaba da ziyartar ainihin babbansa Hamza yace la asli lahu fi shay'in min kutubi sunna bai da asali a dukkan littattafan sunna duk ba inda aka kawo shi wanda yake da ainihin asali gaba daya ba hadisi bane mai asali وما أظنه إلا وهما ما لا يكتب بقى أبدا نكيزة تودن غني دمي ولا لسانين يي سيكا أيدهم كوي ياي وهمين من المعلف دقوانا أيدهم لسابدين كوي ياي وهمين منين وهمين شيني كتوى استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة سوى من ظن الله ياي استقرار ياك تبتوى فاطمة أكا هكا ومنين استقرار شيني أي أبو غمم من ظن الله صلى الله عليه وسلم bai hana ba to wannan wata hanya ce daga cikin hanyoyi da ake tabbatar da cewa abu shari'a ne dama hanyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ayi ko manzon Allah yayi ko kuma wani yayi gabansa bai hana ba to wannan wanda aka yi gabansa bai hana ba shine ake cewa istikra to ba nan abin da mai littafin yake nunawa tamkar Fatima tana wannan ziyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani amma bai hana ba shi yasa da yanzu yake cewa manzon Allah ya istikrar ya tabbatar wa ainihin Fatima akan wannan ainihin aiki na zuwa ziyartar makabarta to shine malam yake cewa wannan istikrar da shi mai littafin ya faɗa wannan bai yi ba wannan kuskure ne bai dace ba saboda me ba abin da ya tabbata a cikin littattafan sunna dangane da wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Fatima akan wannan aiki malam yake cewa fa innal marwiya anha abinda aka ruwaito daga gareta radiyallahu anha yadda Allah ya tabbata a gareta innama huwa ziyaratuha faqat kawai an dai san cewa tana zuwa ziyara shin manzon Allah ya tabbatar da ita akan haka bai tabbatar da ita ba akan haka ba abin da yazo akan littafin sunna akan hakan amma dai kawai an tabbatar da cewa ainihin tana zuwa laysa fihi zikrul ikrar babu ainihin maganar cewa al ikrar cewa an tabbatar al mazum aslan wanda shi mai littafin yake rayawa asali babu shi gaba daya a cikin duk abin da aka ruwaito a littafin sunna babu shi gaba daya kawai abin da aka sani shine yana tana zuwa ziyarar kabarin Hamza ainihin kawai malam yake cewa wa ma zalika tare da ma duk da haka yace fala yasbutu zalika anha kai ma kwata-kwata ma hadisin babu ma tabbata daga gare ta ba abun ma bai ma tabbata daga ita ainihin Aisha ba fa innahu min riwayati Sulaiman bin Dauda saboda daga ruwayan Sulaiman bin Dauda ne an Jafar bin Muhammad daga Jafar dan Muhammad an abihi daga babansa an ibn Hussein daga ibn ainihin Hussein an abihi daga babansa kaga yadda ainihin sanadin yake ke cewa yace anna Fatima ta cewa ainihin Fatima binta Nabi sallallahu alaihi wasallam iyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كانت تاكسنتي تزور قبر أمها حمزة تاكسنتي تنا أينهم زيتن كبرين ببنتا ما كمانين شوى ببنتا بس أبن ليست كتير مثلا أينهم ببنتا ما أي حمزة ببن من زعل الله صلى الله عليه وسلم إن دي وانت حمزة أكيني في yake cewa kullu juma'atin kowa ainihin ne kowani juma'a fa tusalli sai tayi addu'a wa tabqi inda kuma tayi ta kuka a wuri tayi addu'a kuma tana kuka ainihin a wurin yake cewa abinda aka samu kenan ta wannan ainihin wannan riwaya yake cewa haka za akrajahu al-hakim haka imamu hakim ya fito da wannan ainihin riwaya a littafin sa juz'i na harko shahi na 377 yazo da shi ainihin akan haka wa min tariqihi bayhaqi ta hanyar sa ma imamu bayhaqi ya fito da wannan hadisin a littafin sa juz'i na 4 shahi na 78 wa qala sike cewa kaza qala yake cewa haka ya fada wa qad kila an Suleiman ban sun ce riwayar daga ainihin Suleiman ne bin Dawud dan Dauda an abihi daga babansa an Jafar daga Jafar bin Muhammad dan Muhammad an abihi daga babansa duna zikri Ali bin Husayn ba tare da an ambaci Ali dan Husayn ba a ciki shi an abihi fi daga babansa kuma ainihin a ciki yace fa huwa munqati sai hadisi ne kasance ainihin munqati kenan akwai yankewa a cikin ainihin hadisi saboda haka wa qala al-hakim imamu hakim ya fada yake cewa ruwatuhu yake cewa wannan marwayatin wannan ainihin hadisin an akhirihum thiqat har zuwa na karshen su cewa ainihin mai amintattu ne yake rawahu az-zahabi bi qawli haka imamu az-zahabi ma ya ruwaito shi da shi kuma sai yace imamu az-zahabi da ruwaito shi yake cewa qultu sai nace hadha munkarun jiddan yake cewa wannan hadisi munkari ne ainihin kwarai gaba daya wa sulaiman da'if sulaiman bin dawud da ke cikin sanad din shi kuma ainihin da'ifi ne haka imamu az-zahabi ya fada dangane da wannan hadisi a karshe mallan yake cewa lokaci yayi ko ku sauran to sai hakuri sai mu a nan babban dai ma abin da muke son mu cimma akan sa tabbatar da ainihin me hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce bane to ya tabbata cewa hadisin ba ingantacce bane sannan kuma gashi imamu zahabi ya fada da jawo ainihin riwayan bayan shi mallan ya riga ya tabbata cewa dai hadisin bai tabbata ba saboda haka wannan bai tabbata ba ma'ana wannan an kawo shi ne saboda me ba mutane su sani cewa hadisin nan bai tabbata ba kada wani je ka hujja da shi tare da cewa magana tana goyen bayan abin da shi mallin ya fada ne amma dai hadisin bai tabbata ba abin da muka fada daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa kuskure da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje masa marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya mata masu juna biyu Allah soke su lafiya wa inda ba su dake Allah ka basu mai albarka shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka daura su hanya madidiya ka basu mataimaka na ƙwarai ka basu mashawarta na ƙwarai ya Allah ka basu ikon muna adalci ka ba mu ikon yi musu da'a kamar yadda shari'a ta tabbatar ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kare mu daga dukkan sharri ya Allah ka yaye mana damuwan mu da wanda muka sani da wanda muka sani ba ya Allah ka sanya albarka ga rayuwar mu ka tabbatar da mu akan wannan addini ka karbi rayuwar mu muna musulmai muna mu'minai wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh